الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da sake saduwa a wannan rana mai tarin albarka, ranar Laraba da ta yi daidai da ranar 6 ga watan Ramadan, Hijira 1441, wanda ya daidai da ranar 29 ga watan 4, 2020 miladiya. Don ci gaba da gabatar da majalisar mu na tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan wata mai albarka, watan Ramadan, wanda muke gabatar da shi daga gida saboda uzurin da aka sani. Muna addu'a Allah ya karba mana da sauran ibadun da muke yi a cikin wannan watan, Allah ya karba sauran ƴan uwa masu daukar nauyin wannan karatu wajen yada shi a kafafen yada labarai na radio da sauransu. Allah ya sanya albarka a cikin dukiyansu da rayukansu da rayuwar iyalansu. Allah ya sa mu yi tarayya da mu da su a cikin lada. Wannan kasa ta mu kullum muna sa ta cikin addu'a, Allah ya ƙara kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikinta. Musibin da suke damu mu a cikin wannan duniya na wannan annoba da sauran matsaloli, Allah ya yaye mana, Allah ya kawo mana saukinsu. Shugabanninmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu imani da takawa, ya cilasta su su yi mana adalci, mu kuma Allah ya cilasta mu mu yi musu da'a a cikin abin da suke umarta mu da shi, wanda bai saba wa musulunci ba. Iyayenmu da kakanninmu da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya gafarta musu. Mu kuma da muka yi saura, Allah ya cika mana da imani. ƴan uwa da ba su da lafiya gida ko likita, Allah ya ba su lafiya, Allah ya sa kafara ne. Mu kuma masu lafiya, Allah ya ƙara mana. Idan ba a manta ba, karatunmu muna cikin suratul baqara ne. Wannan shine zai zama darasinmu na 141 a cikin wannan sura. Sannan shine darasi na 6 a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Sannan kuma yau za mu tashi aya ta 217. Fadin Allah ta'ala, yas'alunaka 'anil shahril harami qitalin fihi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Allah ta'ala yace yas'alunaka 'anil shahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an masjidil harami wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum 'an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Bayan Ubangiji subhanahu wataala ya kwadaitar da muminai a ayoyin da suka gabata game da malala dukiyoyinsu da rayukansu domin daukaka kalmar Allah, Ubangiji ya zaburar da su, ya kwadaitar da su game da wannan muhimmancin sanya dukiya da kuma bayar da rayuwa don daukaka addinin Allah. To sai Allah ya biyo bayan wannan da bayanin hukuncin yaki a cikin watanni masu alfarma. Allah ta'ala yace yas'alunaka anil shahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Suna tambayarka dangane da watanni masu alfarma menene hukuncin yin yaki a cikin su. Allah yace qul kace da su qitalun fihi kabir. Yaki a cikin wa'annan watannin babban laifi ne. Wannan ayar malaman tafsiri irin su Ibn Jarir At-Tabari, irin su Imam Al-Baghawi, irin su Ibn Abi Hatim da sauran malaman tafsiri da kuma ashabu siyar irin su Ibn Hisham, Ibn Ishaq sun ambaci sababin nuzul dinta irin su Imam Al-Wahidi. Duka sun ambaci dalilin saukar wannan ayar wata kissa ce. A takaice manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aika wani daga cikin sahabbansa mai suna Abdullah ibn Jahshi. Abdullah ibn Jahshi tare da mutum 8 tare da shi, a wata riwaya tare da mutum 12, wata riwaya kuma tare da mutum 8. Dukkaninsu suna daga cikin mutanen Makka al-Muhajirin, dukkaninsu muhajirai ne. Ya tura su a tare da wani littafi ya bawa jagoran nasu wanda shine Abdullah ibn Jahshi wata takarda wanda tana rufe, takardan a rufe take, yace kar ya buda ta. Ya umarce shi yace kar ya buda wannan takardan. Sai bayan sun yi kwana biyu suna tafiya, ya hada su runduna ta 12 ko mutum 8, yace ku nufi Makka, amma wannan takardan ka rike ta, kar ka bude ta har sai kun yi kwana biyu kuna tafiya. In kuka yi kwana biyu sai ka bude takardan, sai ka duba abin da aka rubuta a ciki. Idan kaga abin da aka rubuta a ciki, to sai ka yi biyayya ga umarnin da ka gani a cikin takardar. Kuma karka tilasta ma ko ɗaya daga cikin wanda suke tare da kai yayi biyayya akan wannan takardar. Karka tilasta ma kowa. Duk wanda kai masa bayanin ga abin da takardar ta kunsa, in ya ji ya gamsu ya bi, in bai gamsu ba kuma ya bari. Abdullah ibn Jahshi ya tafi tare da rundunansa. Da suka tafi sai da suka yi kwana biyu suna tafiya kamar yadda manzo Allah ya umurce su. Sannan sai ya bude wannan takarda. Da ya bude takardar sai ya ga abin da yake rubuce a cikin ta, iza nazarta fi kitabi hadha famdi hatta tanzila bi nakhlatin fatarsud biha iran li quraish wa ta'lama lana min akhbarihim. Yace masa idan ka bude wannan takardar nawa, ko idan ka karanta wannan takarda tawa, to ka ci gaba da tafiya har kai sai ka sauka wurin da ake kira Nakhla. Akwai wani wuri da ake kiransa Nakhla, wuri ne da yake tsakanin Makka da Ta'ifa, tsakanin Makka da Ta'ifa ana kiransa Nakhla. To in ka je wannan gurin, wato fatarsud biha iran li quraish, sai ka jira wato wucewar ayiri na Qurayshawa, wato ayiri fatake na Qurayshawa wanda suke biyowa da kaya, suna zuwa suna sayo kaya suna kai Makka, da masu tafiya kuma su sayo. To idan ka tsaya nan wa ta'lam lana min akhbarihim, sai ka ci gaba da CID ake cewa, ko kuma daukar rahoto dan ka samo mana labarin mutanen Makka yaya suke. Wannan ya faru ne a shekara ta 2 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shekara ta 2 a cikin watan Rajab, a cikin watan Rajab, a shekara ta 2 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. فقال عبد الله سمعا وطاعة ذاك عبد الله da aka bashi takardan yace sam'an wa ta'a, naji kuma nayi da'a, ma'ana da ya bude takardan ya karanta yaga abin da yake ciki, zaka yace sam'an wa ta'a, haka naji kuma nayi da'a. Sai labartawa abokan tafiyarsa cewa ga abin da takardan ta kunsa. Sai dai takardan ta ce kar in tilasawa kowa yayi biyayya ga wannan takardar, haka zamu je ne wurin leken asiri, zamu je bincike akan labarin Qurayshawa a wani hali suke, yaya suke. Dan haka cikin ku wanda ya ga dama ya tafi tare da ni ya bi wani mutafi, wanda kuma wato wanda yake son yayi shahada kenan. Fa man ahabba shahadata falyanhad, ti duk wanda yake son yayi shahada daga cikin ku to yazo mutafi, domin tafiya ce wanda akwai yuwar ayi shahada ciki. Kaga dai ba su da yawa, musu wuce su 8 ba ko mutum 12, ba su da yawa. Kuma za su je ne har can garin su, tunda Ta'ifa tsakanin Makka da Madina ne, kuma duka da Ta'ifan da Makkan a tsakanin Makka da Ta'ifa ne. shi Nakhla din, Nakhla tsakanin Ta'ifa da Makka ne, kuma dukkanin su garuruwa ne na kafirai, haka duk in an kama su anan tunda akwai yaki tsakanin su kashe su zai, kuma ba za su iya tunkaran su ba tunda sun fi su yawa. Shi yasa yace wanda yake bukatar shahada ya zo miji, wanda kuma yake tsoron mutuwa to ya koma. Yace amma ni tafiya zan yi, dan haka gabaɗaya suka bi shi suka tafi, ba wanda ya dawo, gabaɗaya suka bi shi suka tafi. To suna kan hanyar su na tafiya, ba su isa can inda aka umurce su ba, sun tsaya wani guri suna hutawa, sai raƙumin Sa'd bin Abi Waqqas da Utba bin Ghazwan ya bata, wato sun dan kwanta sun yi bacci, sai raƙumin ya tafi sai ya bace. Suna kan hanya Utba, Sa'd bin Abi Waqqas sanannen sahabin nan, da kuma Utba bin Ghazwan, suna da raƙumi wanda suke musayar hawa tsakanin su, in wannan ya hau, wannan ya gaji, wannan ya hau, wannan ya sauka, haka suke. To sai raƙumin nasu ya bata, daga sai suka tafi wajen neman raƙumin. Shi kuma Abdullahi bin Jahshi sai ya tafi tare da sauran sahabbai, har sai da suka isa wannan guri da manzo Allah ya umurce su, wanda ake kira Nakhla. Suna nan sai ko ga ayirin Qurayshawa ya taho yana bin hanyarsa zuwa Makka. Ga ayiri na Qurayshawa fatake sun taho za su Makka, wanda kuma jagoran wannan runduna din, wannan ayirin sunansa Amr bin al-Hadrami, shine jagoran su. Amr bin al-Hadrami, tare da shi akwai Usman bin al-Mughira da kuma dan uwansa Naufal da kuma al-Hakam bin Kaysan, duka suna tare a cikin wannan ayirin. To da musulmai suka gansu, wayannan sahabbai da suka gansu sai suka yi shawara, suka ce mu muna karshen watan Rajab, suka ce nahnu fi akhir yawmin min Rajab, yau muna karshen watan Rajab, ba mu sani ba Rajab ya fa mun shiga Sha'ban ko kuma har yanzu Rajab ne, tunda kaga wata yana yin kwana 29 yana yin 30 da sauran su dai, da haka suna kan kokonto shin yau har yanzu muna cikin Rajab ranan karshe ko kuma yau mun shiga Sha'ban, busu tantance ba. Suka ce kuma idan muka bar su wayannan mutanen, muka ce har gobe, wanda muna da tabbacin in mun kai gobe mun shiga Sha'ban, to su kuma za su shiga Makka. In sun shiga hurumin Makka, kaga ba za mu iya taba su ba a cikin hurumin Makka. Idan kuma muka kama muka yake su a yanzu, kuma ta aiwa mu yake su a cikin wata mai alfarma, domin Rajab yana daga cikin watanni masu alfarma. Dan haka sai suka yi ta taraddudi, suna jin tsoron su fada musu, kar ya zama su fada musu a cikin watan Rajab, wanda wata ne mai alfarma. An kuma sun ce su bari har gobe, su bi su har gobe, kafin gobe sun shiga Makka. Suna bin su har gobe, to kafin gobe kuma sun shiga Makka. In sun shiga Makka kuma sun shiga wuri mai alfarma, kuma ba za su taba su anan ba. To suna cikin wannan shawaran, to sai suka ƙara wa kansu ƙwarin gwiwa, suka ƙara wa kansu ƙwarin gwiwa cewa mu yake su. Haka sai suka yi ijma'i gaba ɗayan su cewa mu yake su, mu yake su yanzu, kar mu bari gobe, mu yake su daga yau. To da suka yi wannan ijma'in, da suka tinkare su, sai wani da yake cikin sahabban da ake kiransa Waqi' bin Abdullah, sai ya sa kibiya, sai ya harbi Amr bin al-Hadrami, wanda shine shugaban wannan runduna ta Qurayshawa. Sai wannan kibiya ta same shi, sai ya kashe shi. Da ya kashe shi kuma, sai suka kamo Usman da kuma al-Hakam, Hakam bin Kaysan, suka kamo su a matsayin fursunonin yaki. Sai Naufal shi kuma sai ya gudu, daman su ba su da yawa. Naufal din sai ya gudu, suka bi shi, suka kasa cin masa, suka dawo suka kyale shi. Wasu malamai suka ce wannan ya faru ne fi awwali lailatin min Rajab, wato a farkon watan Rajab. Ma'ana malamai sun yi sabani, akwai wanda suke ganin farkon watan Rajab ne an zo karshen Jumada al-Akhira, nan ne suka yi shakka, amma mun shiga Rajab ko ba mu shiga ba. Wasu kuma suka ce a karshen Rajab ne, suna shakka ne shin har yanzu cikin Rajab muke ko kuma mun shiga Sha'ban. Haka maganganu biyu ne na malamai. Da haka sai suka yi zaton cewa ai a karshen Jumada al-Akhira ne, da haka sun muna iya yakar su, ai ba mu shiga Rajab ba. Da haka sai suka tunkare su, to koma wanne ne dai, kaga bisa kuskure ne. Da haka tunkarar da suka yi musu din har suka yake su, sun yake su ne bisa kuskure. Amma kuma sai aka yi dace a cikin watan Rajab ne, ko in ce sai aka yi rashin dace, sai aka dace a cikin Rajab din ne, ko karshen Rajab din ko kuma farkonsa, sai aka yi dace dai sun yake su a cikin watan Rajab. Bayan sun yake su, haka ta faru, an kashe Amr bin al-Hadrami, an kamo wayannan mutane guda biyu, wancan ya gudu. To sai shi Abdullahi ya dawo tare da rundunarsa, suka dawo Madina, har sai da suka zo wajen manzon Allah. A hanya suka raba ganima, amma suka fidda khumusi, suka kasa ta gida biyar suka fidda khumusi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fidda wannan kaso na manzon. Wasu ma malamai na cewa tun ma shari'a bata zo da maganar khumusi ba, shi ya kasa gida biyar ya ajiye wa manzon Allah kaso guda, kuma da shari'a ta zo sai ta yi muwafaqa da wannan. To da suka zo sai manzon Allah ya musu inkarin wannan abin da suka aikata na yakar wa'annan kafirai a cikin wata mai alfarma. Manzon Allah ya ce ma amartukum bi qitalin fi shahr al haram, ni ban umurce ku da yaki ba, ce ni ku je ku yi CID, cewa ni ku je ku leko asiri, ba cewa ni ku yi yaki ba, ban umurce ku da yin yaki a cikin wata mai alfarma ba. Wannan abin kuma ya tsananta ga musulmi, domin ƴan uwansu musulmi ma suka yi ta tsangwama su. Wa anafahum ikhwanuhum min al-muslimin fi ma sanaw, da yawa daga cikin ƴan uwansu musulmi suka yi ta zargin su suna aibata su akan abin da suka aikata. Su ma Qurayshawa kuma suka samu dama suna jira, suna jira. Ka san adawar Qurayshawa kamar adawar wata ƙasa ce, ba iya adawa ba. Yo, sai aka fara yadawa, ai gashi nan, ai gashi nan. Manzon Allah ya halatta yin yaki a cikin wata mai alfarma, yana da'awar cewa shi yana bin addinin Annabi Ibrahim. To gashi nan ya saba, to haka zai yi ta bi. Dama mun gaya muku ya zo ne duk dan ya rusa addinin da muka gada iyaye da kakanni, ya zo ne dan ya rusa hatta addinin Annabi Ibrahim din. To gashi nan ya halatta yaki a cikin wata mai alfarma, suka yi ta yadawa. Wannan abin ya tsananta ga musulmi, suka shiga damuwa, ba su fita daga cikin wannan damuwar ba sai da wannan aya ta sauko. Yas'alunaka an ash-shahr al-haram qitalun fi qul qitalun fihi kabir, suna tambayarka dangane da watanni masu alfarma hukuncin yaki a cikin su. Allah yake kul kace da su qitalun fihi kabir, yaki a cikin su babban zunubi ne. Nan da yace yas'alunaka ay yas'aluka an-nas, mutane suna tambayarka. To su wane ne masu tambayar? Masu tambayar wasu malamai suka ce su ne mu'minai, sahabbai ne suke tambayar manzon Allah, suna tambayar sa game da hukuncin wannan abin da ya faru. Tambayar suna yin ta ne ala sabilit ta'lim waltimasil makhraj, suna son su samu ilimi mai hukuncin wannan, sannan suna son su samu mafita lima hasula bihim, game da abin da ya faru da su. Suna son su samu mafita game da abin da ya faru da su na yaki da suka yi a cikin watan Rajab. Da haka suke tambaya su san menene hukuncin. Da haka suka ce tambayar anan sahabbai ne suke tambayar manzon Allah. Wasu malamai suka ce a mushrikai ne suke tambayar manzon Allah. Su kuma suna tambayar manzon Allah ne dan su aibata masa abin da sahabbansa suka yi. Domin Abdullah ibn Jahsh ya yaki kafirai a cikin wannan wata, wanda yin hakan suna ganin wani abin aibu ne ga musulmi. Sun karya doka, sun karya alfarman wata mai alfarma, haka wannan abin a aibata musu ne. To sai suka zo suna masa, suna yi wa manzon Allah tambaya dan ya bada amsa su aibata shi da wannan. Ina fatan kun gane. To wasu malamai suka ce kuma a tambayoyin duka sun bujiro masa ta hanyoyin guda biyu. Sahabban sun tambaye shi ko mushrikan sun tambaye shi? Kowa ya tambaye, sahabbai sun tambaye shi dan su samu ilimi, kun gane. Su kuma mushrikai suna tambayar sa dan su aibata masa akan wannan. Duka sai Allah ya mar musu da martani da cewa yaki a cikin waɗannan watanni masu alfarma babban laifi ne. Amma sai Allah ya biyo bayan wannan kabaran da zamu zo mu gani nan gaba, cewa abin, amma abinda mushrikan suka aikata na kange mutane daga bin hanyar Allah, da kafircewa Allah da suka yi, da kuma wato masallaci mai alfarma da suka kange mutane daga ibada a masallaci mai alfarma, ko suka kafircewa masallaci mai alfarma, da kuma korar mutane da suka yi daga garinsu, ana nufin Annabi da sahabbai da suka fitar da su daga suka yi sababin fitar su daga garinsu. Allah ya ce wannan akbaru indallah, yafi girma a wajen Allah. Sai Allah ya mayar musu da martani cewa eh wannan abin da suka yi laifi ne, amma laifin ku yafi nasu. Sai Allah ya zano musu laifukan da suka yi, wanda zamu zo mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu yi bayani akai insha Allah. An gane wannan? Sai ya zamo amsar da aka ba su anan, idan amsan tambayar da musulmai suka yi ne, sai zamo tashri'i ne. In dai amsa ne akan tambayar da musulmai suka yi, sai zamo shar'a. Wannan amsar kamar ana shar'an tashri'i ce, wato kamar ana shar'anta musu ga hukuncin yaki a watanni masu alfarma, kuma gashi. Idan kuma amsar tambayar mushrikai ce Allah ya bayar anan, sai zamo tabkitun ne wa tawbih, wato ana san a fallasa su ne a kunyata su, idan har amsar tambayar mushrikai ne. An gane wannan? Domin dukan su biyun sun yi wa manzon Allah tambaya, kuma wannan duka amsar su ce gaba daya, domin su a tsammanin su mushrikai. Manzon Allah ya ce yaki a cikin wa'annan watannin halal ne, haka suka yi tsammani. Annabi ya halatta ya ce yaki a cikin waɗannan watannin ya halatta, to in kuwa annabi ya faɗi haka su kuma za su dauki wannan su yi ta shigar da shubuha a cikin musulunci da musulmai su mai da wannan abun wani abun yadawa su yi ta yamidi da wannan da cewa gashi nan ya halatta yaki a cikin wayannan watannin atali kuma sananne ne a wajen Laraba tun lokacin annabi Ibrahim yin yaki a cikin wayannan watannin haramun ne kuma gashi yazo ya halatta amma a yayin da Allah subhanahu wataala ya ba su amsa da cewa yaki a cikin su laifi ne an gane sannan sai ya biyo bayan wannan da cewa amma ku laifin da kuka yi yafi na musulmi to wannan sai ya zama kamar an sa dutse an toshe bakin su anan kamar ana nuna cewa ashe shi yaki wanda yake zama kabir wanda yake zama zunubi babban zunubi ba wannan yakin da sahabban suka yi ba shi ake nufi babban zunubi wannan yakin da kuka yi tambaya akan sa ba shine ake nufi sahabbai sun aikata babban zunubi ba domin ana nufin yaki da za a yi wani yaki da za a yi na zalunci a cikin wayannan watannin ban san ba in kun gane ba wai ana nufin wannan yakin da suka yi shine kabir ba ana bayar da labari akan yaki a cikin wayannan watannin zunubi ne ba wai ana nufin yakin da sahabban nan suka yi zunubi bane ba haka ake nufi domin su sahabban sun yi yaki ne saboda me sun yi shi ne saboda niyyar daukaka musulunci kan al-ghardu bihi nasrul islam to nusratul islam manufar sahabbai da suka yi wannan abun dan su daukaka musulunci ne su kuma kaskanta kafirci to kaga bayan da za a yi yace a ce masa wannan kabira ce an gane yakin da zai zama kabira shine yakin da za a yi domin a kaskanta a rusa musulunci a kuma karfafa kafirci wannan shi yake zama kabir dan haka sai shuhunan hukunci ne ake fadi am su wannan nasu abin da ya faru da sahabbai wannan su ba nasu ba laifi bane tunda sun yi shi ne bisa kuskure amma ku sani hukuncin yana nan yaki a cikin wayannan watanni masu alfarma kabirun babban laifi ne anan ana nuna manzon Allah shine makomar sahabbai a cikin duk abin da suke bukata na ilimi duk abin da sahabbai suke bukata na ilimi sukan koma wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce yas'alunaka suna tambayarka duk abin da ya shige wa sahabbai duhu to ba sa yi da kwakwalwansu ko da tunaninsu ko da san zuciyansu sai su koma wajen manzon Allah ya karantar da su wannan shi da sunna kenan sahabbai sun fahimci ba wani abu bid'a da mutum zai kirkira mai kyau a cikin musulunci komai kakan yi shi ne bisa ga shar'antawar mai shar'antawa haka komai na addini dole sai an shar'anta maka shi yasa komai in za su yi to sukan koma wajen manzon Allah su tambaye shi Allah ya ce yas'alunaka sai ya ce anish shahril harami qitalin fihi suna tambaye ka game da wata mai alfarma ko watanni masu alfarma yaki a cikinsa anan malamai suna cewa akwai taqdimu ma yafidu al-illiyya akwai gabatar da abin da yake fa'idantar da illa wato sababi da Allah ta'ala yace da yace anish shahril haram qitalin fihi sai aka fara gabatar da shahril haram sannan aka biyo bayan sa da qitalin fihi watakila inda kai ne sai ka ce yas'alunaka anil qitali fi shahril haram haka zaka ce yas'alunaka anil qitali fi shahril haram suna tambaye ka game da yin yaki a cikin wata mai alfarma amma nan sai Allah yace yas'alunaka anish shahril harami sannan kuma sai aka ce qitalin fihi anan suka ce wato an gabatar da wato an yi taqdimu ma yafidu al-illiyya domin al-mas'ul anhu al-qital fi shahr al-haram abinda ake tambaya game da shi yaki a cikin wata mai alfarma amma sai aka gabatar da ambaton wata mai alfarma din suka ce li'annahu al-illata fi tahrim al-qital domin shine illa al-haramcin yaki shine illar da ta sa aka haramta yaki ba yakin bane haramun wa an gane ga musulmi yin sa a cikin wayannan watannin to dan a kiyaye alfarmar watan sai aka fara ambatan sa an gane sai aka ce anil shahril harami qitalin fi sai aka gabatar da ambatan wata mai alfarma dan a nuna wato alfarmarsa da kuma girmansa da darajarsa irin wannan ne fadin Allah ta'ala a dai cikin suratul baqara da zamu gani nan gaba da Allah yace wa yas'alunaka anil mahidi suna tambayar ka dangance da haila sai Allah yace kul huwa azan ka ce musu ita haila kazanta ne fa'tazilu an-nisaa fil mahid ku kawra cewa mata a yayin haila wala taqrabuhunna hatta yatahuru kar ku kusance su sai sun yi sarki suratul baqara aya ta 222 anan sai Allah ya gabatar da illar hukuncin sababin hukuncin domin mutane su kyamaci wannan aikin a cikin zakatansu kafin hukuncin ya sauka an gane sai aka ce kul huwa azan sai aka gabatar da illar an gane ka ce musu haila kazanta ne an gane ko kazanta ne dan ka ji kazantar abun to daga baya sai aka biyo baya da hukuncin an gane wala taqrabuhunna fa atazilun nisaa fil mahid ku kaurace wa mata a lokacin haida sai da aka fara gabatar da illar sannan aka kawo hukuncin me amfanin wannan domin zuciya ta kintsu ta shiryu ta kyamaci abin kafin ma zuwan hukuncin to wannan shine akai anan yasalunaka anil shahril harami sannan aka ce qitalin fi kalmar ash-shahrul haram abinda ake nufi da shi anan al-jins ana nufin jinsin watannin gabaɗayan su da aka sai ya kunshi dukkanin watanni masu alfarma guda hudu Zulqa'da da Zulhijja da kuma Al-Muharram da Rajab wanda sune guda hudu watanni guda hudu masu alfarma ayin kira su da wannan sunan malamai suka ce li hurmatil qitali fiha saboda haramcin yaki a ciki sai ake kiran su al-ashhurul hurum al din da tazo anan kamar yadda muka faɗa lil jinsi ce akwai malaman da suke ganin lil ahad ce al ce ahadiyya suka ce kenan in mun mayar da ita al ahadiyya sai zama al muradu bi shahr al haram shahr al rajab zama abinda ake nufi da shahr al haram wa al rajab suna tambaya game da yaki da aka yi a cikin watan Rajab na abin da ya faru da shi Abdullah ibn Jahshi amma magana ta farko tafi inganci a ce al din lil jinsi ce suna tambaya ne game da dukkanin watanni guda hudu masu alfarma menene hukuncin yaki a cikin su anan sai mu fahimci cewa kenan watanni da muke da su guda 12 kaso biyu ne sun kaso gida biyu muna da watanni 12 a musulunci amma kuma sun kaso gida biyu akwai ashhurun hurum akwai kuma ashhurun ghairu hurum akwai watanni masu alfarma akwai kuma watanni wanda ba masu alfarma ba ma'ana wanda ba hana yaki wanda ba hana yaki a cikin su ba to karkashin wannan sai mu samu wata fa'ida shine ashe Allah subhanahu wataala yakan kebanci wanda yaso daga cikin halittarsa ya fifita shi akan wani Allah yana yin wannan sai ya zabi wani cikin halittarsa sai ya fifita shi akan wata halitta anan an nuna gurerai masu alfarma da kuma gurerai wanda ba su da alfarma kaga Allah ne ya ga dama ya fifita wa'annan watannin guda hudu akan wadancan watanni su kuma akan sauran watanni sannan kuma Allah yana fifita wasu zamunna fiye da wasu zamani wani zamani akan wani zamani sai zama wani zamani yafi wani zamani falala haka kuma sai Allah ya aiko manzanni sannan kuma a samu wanda aka aiko wa manzannin ga manzanni ga wanda aka aiko wa manzanni ga siddiquna ga wanda basu kai siddiquna ba su kansu manzannin yace tilka rusulun faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita sashin su akan sashi kana Allah yana yi ga dama sai ya zabi wani daga cikin halittar sai ya fifita su akan wani ba dole kuma sai dan adam ba in kenan kai dan adam karka dauka cewa ai wani kokarinka ne ko matsayinka ko daraja to ga Allah ya fifita wani wata akan wata ko wani lokaci akan wani lokaci Allah subhanahu wataala kamar yanda yake fifita wasu ƴan adam akan wasu ƴan adam to haka yakan fifita wani zamani akan wani zamani ko ya fifita wani guri akan wani guri shi yasa yace yasalunaka anish shahril harami qitalin fihi wannan lafazi na qitalin fihi malamai suka ce badal ihtimali ne a karatun mun nahu mu zo kan badal ba ina ga bance kun san hukuncin sa ba badal ihtimali ne badal kusan uku ne akwai badal mutabiq akwai badal ba'din min kull akwai badal ihtimali kusan uku ne to wannan badal ihtimali ne ya kunshi wato al-ashhur ya kuma kunshi al-hurum din duka badal ihtimali ne to wannan badal idan muka dauke shi wato mun dauke shi a badal a matsayin badal sai dai abinda zai mana iskali a ka'ida ta larabci shi badal yakan dace da mubaddal din sa wajen ta'rifi da tankiri ma'ana idan badal wato mubaddal yazo a matsayin nakira to badal din sa ma zai zo a matsayin nakira idan yazo a matsayin ma'rifa shi ma badal din sa zai zo a matsayin ma'rifa to anan kuma in ka duba sai ka ga yasalunaka anish shahril harami kana ash-shahr al-haram ma'rifa ne italin nakira ne kun gane kenan za an saba ma wannan ka'ida da aka sani ta larabci to malaman larabci suka ce ya halatta idan badal ihtimali ne idan badal ihtimali ne ya halatta yazo a matsayin nakira koda mubaddal din sa wato ma'rifa ne sannan kuma kalmar qitalin nakira ce mausufa an sifata ta da wannan zarf din na fihi qitalin fihi to wannan zarf din na fihi akwai damiri a cikin sa wanda yake komawa zuwa ga al-ashhurul hurum yaki a cikin sa a cikin ne a cikin al-ashhurul hurum to wannan damiri din da yazo shi yake zai kara wa wannan nakira din karfi sai ta zama kamar duka daya da ma'rifa kaga sai zama ya halatta wannan abin da aka yi bai saba wa ka'idar larabci ba ina fata an gane da aka yace da yace qitalin fihi sai kasance almas'ulu anhu qitalin abinda ake tambaya yaki a cikin watannin sai ake tambaya me hukuncin ba su watannin bane ake tambayar gam ake tambaya game da su ana tambaya game da yin yaki a cikin su anan zaka fahimci himmantuwar sahabbai da yanda sahabbai suke damuwa game da duk wani abu da ya faru da su wanda ya saba wa shari'a idan sun aikata abin da ya saba wa shari'a su sukan shiga damuwa sukan yi nadama su dawo suna tambaya game da halin da suka samu kansu a ciki kaga wayannan kuskure da suka yi sun aikata kuskure shine suka dawo suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene mafita yaya halin su yake ciki dan sun tsorata hankalin su ya tashi sun yi abinda manzon Allah bai umurce su ba manzon Allah bai ce su yaki ba sun yi kuma sun yi yakin a cikin wata mai alfarma kaga wannan abin hankalin su ya tashi ne tunda su suna damuwa da sabawa a wato musulunci ba irin mu bane mutum ya aikata babban zulumi kuma yazo ya kwanta lafiya hankalin sa kwance su ba haka bane dan laifi duk yanda suka yi shi hankalin su tashi yake shi yasa suka zo suna tambayar manzon Allah game da wannan dan su san menene matsayin su ko menene hukuncin su Allah yace yas'alunaka an ash-shahril harami qitalin fi suna tambayan ka dangance da watanni masu alfarma menene hukuncin yaki a ciki dan su san me matsayin su sai Allah yace qul kace da su a qitalun fihi kabir nan qul ma'ana ka ba su amsa a wajen tambayar da suka yi nan fi'lu fi'lu amrin ne mabni ala sukun fa'ilin sa mustatir ne taqdiruhu anta ma'ana ka ce musu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qitalun fihi kabir yaki a cikin watanni masu alfarma babban zunubi ne ma'ana fi shahril haram yaki a cikin wata mai alfarma laifi ne babban laifi ne anan za mu fahimci ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san dukkanin hukuncin musulunci ba baya sanin wani abu na hukunci sai abin da Allah ya sanar da shi mun gane wannan tunda manzon Allah bai san hukunci ba da suka tambaye shi cewa ko aje da suka kawo masa khumusin na ganimar da suka kasa suka aje cewa ko aje sai mun ga yanda Allah sai mun ga hukuncin da Allah ya yanke yanzu ba mu san hukuncin ku ba kuma ba mu san hukuncin wannan dukiya da kuka zo da ita ba dan haka mu jira sai mun ji hukuncin Allah akai shine Allah ta'ala ya ce to qul ka ba su amsa to sai hukuncin yazo kaga kafin hukuncin yazo manzon Allah bai san menene hukuncin ba haka manzon Allah baya sanin wani abu na hukunci sai abin da Allah ya sanar da shi shi yasa Allah ta'ala ya bada amsa akan tambayar da suka yi da cewa qul kace qitalun fihi kabir yin yaki a cikin wata mai alfarma babban laifi akan wannan malamai suke gina wata mas'ala cewa shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya yin ijtihadi ko ba zai iya yin ijtihadi ba sai dai komai ya jira wahayi manzon Allah zai iya yin ijtihadi wasu suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ijtihadi ba wasu malamai suka ce manzon Allah ba zai yi ijtihadi ba manzo annabi baya ijtihadi me yasa saboda komai yake bukata wahayi yake sauka mu ne da ba a yi mana wahayi muke bukatar ijtihadi amma annabi ba magana ijtihadi duk abin da zai faɗa wa man tafi anil hawa duk abin da zai faɗa in huwa illa wahyu yuha wahayi ne daga Allah haka wasu malamai suka ce annabawa ba sa yin ijtihadi wasu kuma suka ce a annabawa suna yin ijtihadi suna yi da haka magana mafi inganci ta malamai annabawa su ma suna yin ijtihadi sai dai idan annabi yayi ijtihadi to sai wahayi sai yazo sai ya tabbatar da shi ko kuma idan annabin yayi ijtihadi ko manzon yayi ijtihadi idan Allah ya tabbatar da wannan ijtihadin nasa sai zama kamar wahayi ne mun gane wannan sai ya zama tabbatar wanda Allah yayi wa ijtihadin ya zama kamar wahayi kenan ana nan dai bisa wannan kaida ta ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha dan haka idan annabi yayi ijtihadi akan wani abu in yayi ijtihadi to in Allah bai yadda in Allah bai yadda ba zai Allah zai nuna masa cewa a bai yadda da wannan ijtihadin ba amma in Allah ya yadda da abin da yayi tunda annabi ya taba yin ijtihadi ko ayoyi suka sauko suka ce a irin a fursunonin yaki da aka kama a yakin Badar ya tambayi shawaran sahabbai wasu suka ce a karbi fansa a sake su wasu suka ce a kashe su annabi ya bi shawaran wanda suka ce a karbi fansa a sake su Allah ya saukata da aya ko ma kana lin nabiyin an yakuna lahu asra hatta yaskuna fil ard baya yiwa ga annabi ga wani annabi ya zamo yana da wasu fursunonin yaki da zai karbi fansa sai an zub malalar da jini a ban kasa haka annabi yayiwa wasu daga cikin munafikai izini kar su fita yakin Tabuka Allah ya saukar da aya ya ce a'a yace ba haka da kai ba daidai bane, aka ce afallahu anka lima azinta lahum, sai da aka fara cewa na yafi maka, an ce to dan me kai musu izini, kaga sai Allah ya zarge shi akan wannan. Haka da ya haramta wata daga cikin bayinsa, Allah ya ce musu ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka, dan me kake haramta abinda Allah ya halatta maka. Kaga ijtihadi ne annabi yayi, Allah bai tabbatar masa akan wannan ba, an gane. Amma idan annabi yayi ijtihadi, Allah yazo ya tabbatar da shi, to ya zama kamar wahayi. Wannan tabbatarwan ta zama ya zama kamar wahayi, ya zama matsayinsa matsayin wahayi. Idan haka annabawa suna yin ijtihadi, sannan kuma anan zamu fahimci cewa yaki a cikin watanni masu alfarma yana daga cikin kaba'ir zunub, yana daga cikin manyan zunubai. Me yasa dan Allah yake qul qitalun fihi kabirun, yaki a cikin wata mai alfarma babban laifi ne. Sai dai abin tambaya anan, shin wannan ayar hukuncinta yana nan ko kuma an shafe hukuncinta? Malamai sun yi maganganu guda biyu game da hukuncin ayar. Da yawa daga cikin malaman ilimi, sun tafi akan cewa wannan ayar an shafe hukuncinta, su sun tafi akan cewa yaki a cikin watanni masu alfarma da haramun ne, amma daga baya aka zo aka shafe hukuncin. Magana ta biyu sune malaman da suke ce a'a, wannan haramcin yana nan har yanzu, yaki a cikin watanni masu alfarma har yau haramun ne. To hujjar wanda suka ce an shafe ayar, hujjojin su suna nan da yawa. Daga ciki akwai fadin Allah ta'ala wa qatilul mushrikina kafa, ku yaki mushrikai gaba ɗayan su a cikin suratul tauba, da kuma fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffar wal munafiqina waghluz alaihim, ya kai annabi ka yaki kafirai da munafikai kuma ka kausasa musu. Da kuma manzon Allah, da kuma kaga wannan ayoyi ne na alqur'ani, an ce ku yaki mushrikai gaba ɗayan su. Kaga nan ba magana cewa a lokaci kaza banda lokaci kaza. Sannan kuma ga ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi na yakar wasu daga cikin kafirai a cikin watanni masu alfarma, suka ce manzon Allah ya yaki kabilan Saqif a cikin watan Zulqa'da, kabila ta Saqif a cikin watan Zulqa'da wanda kuma wata ne mai alfarma. Haka kuma yakin Tabuka da aka fita, an fita ne a cikin watan Rajab wanda shi ma wata ne mai alfarma, an gane. Da haka suka ce kaga wannan ya nuna ashe an shafe hukuncin, an shafe wannan hukuncin na haramcin yaki a cikin watanni masu alfarma. Dama an haramta ne a farko-farkon musulunci, wanda wannan haramtawar ta taimaka wa musulmi sosai, domin a cikin waɗannan watannin ne suke samu su je su yi wasu ibadodi, su yi umara da sauransu, da sauran wasu ibadodi nasu, a cikin waɗannan suke samun damar su je su yi wasu ayyuka. Amma daga baya da Makka ta koma garin musulunci gaba ɗaya, ya zama kafiran ma an kore su, an ce a kori mushrikai kada su sake kusantar masallaci mai alfarma daga wannan shekara, a shekara ta da aka yi hajjin bankwana. To kaga wannan ya nuna shikenan a watanni masu alfarma daman dalilin da yasa aka haramta su wancan dalilin ne. Yanzu kuma musulunci ya yi ƙarfi, ba buƙatar a ci gaba da kuma haramta yaki a cikin waɗannan watannin, da aka sai aka shafe hukuncin. Wasu daga cikin malamai suka ce a'a, haramcin yana nan, yaki a cikin waɗannan watanni har yanzu haramun ne. Suka ce, suka bada amsa game da waɗancan ayoyin da muka karanta, wanda waɗancan malaman suke hujja da su game da cewa an shafe hukuncin. Suka kawo waɗannan ayoyin, suka ce ai waɗannan ayoyin ka ghairi haminan nususil amma ne allati tukhassasu, sun zama kamar sauran nasoshi ne da suka zo gamanmu wanda taksisi yana shigan su. Anan kuma an samu taksisi shine qul qitalun fihi kabir, kaga an samu taksisi yaki a cikin su in kabir, wancan ayoyin sun zo da lafazi am, wannan kuma ya zo ya kawo taksisi. Kaga wannan kuma abu ne sananne a wajen malamai, a wajen malaman usul. Sannan kuma suka ce a dangance da shi kuma yaki da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan watanni, suka ba da amsa da cewa ai shi yakin da annabi ya yi ba yaki ba ne na fara yakar su kafirai ɗin, ba zaɓin kansa ba ne, ba annabi ba ne ya ware wata kaza ɗaya daga cikin watannin da masu alfarma ya ce mu je mu yaki a ciki, a yakin afka masa ya yi, tilastuwa ne ya yi zuwa gaije ya wannan yakin. Qital ne na mudafa'a, qital ne na kare kai. Suka ce kuma wa qitalul mudafa'a la ba'sa bihi hatta fi al-ashhurul hurum, shi kuma yaki na kare kai babu laifi a yi shi koda a cikin watanni masu alfarma ne, koda a cikin guri mai alfarma ne. Allah ya ce wala tuqatiluhum inda al-mash'ar al-harami, ko masjid al-harami hatta yuqatilukum fi wa in qataluukum faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin, kada ku yake su a guri mai alfarma sai in sun sun yake a masallaci mai alfarma sai in su ne suka fara yakar ku idan suka yake ku to kuma yar musu da martani wannan shine sakamakon kafiri kaga suka ce to haka wata mai alfarma idan su suka fara yakar ku to sai kuma yar musu da martani ku yaki na kare kai yaki na kare kai dan haka suka ce yaki da annabi da kabilan Saqif a cikin watan Zulqa'da manzon Allah ya fita ne ya tinkare su saboda ya ji labarin suna can suna shiri za su kawo masa hari Saqif da Hawazin bayan an yi fatuhu Makka sai suka ji suna ta hada gangami suna ta hada su yi sauri kafin manzon Allah ya shirya su bukuce shi su je su yake shi dan su samu galaba tunda yanzu Makka ta zama garin musulunci kaga su in ba su kama jikin su ba sai annabi ya samu labari to shine yaje kafin su shirya yaje afka musu haka Rum da aka je aka yake su aka yi yakin Tabuka su ma sun taru ne sun yi cincirindo dan su hada kai yanzu annabi yayi fatuhu Makka yanzu jaziratul arab ta zama garin musulunci haka yanzu fa suna ta kara karfi mu yi sauri tun busu yi karfi ba mu je mu murkushe su annabi ya samu labari shi ma ya fita a cikin wannan wata na Rajab ya tilasta zuwa ga yaje ya kai musu hari tun busu gama shiryawa ba an gane ko haka fa kharaja ilaihim liyudafi'ahum duk annabi ya fita dan ya kare kawo harin su dan ya kare su kar su kawo musulunci hari daka wa'annan malamai suka ce su abinda suke gani hukuncin haramci na wa'annan watanni masu alfarma yana nan baya halatta musulmi su fara ya fadawa kafire da yaki a cikin wa'annan watanni masu alfarma sai dai idan su suka fado musu da yaki to kuma suna da damar su kare kansu su mayar musu da martani suka kare yin hujja da hadisin Abi Bakara an abihi wanda Bukhari da Muslim sun ruwaito shi wanda suka ce a hajjul wada manzon Allah cikin hudubar sa yace inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haram ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha kaga a hajjin bankwana annabi yace jinainayenku da dukiyoyinku da mutuncinku tsakaninku haramun ne kamar haramcin wannan yini na ranar sallah ranar 10 ga watan Zulhijja ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha a wannan wata naku wani wata watan Zulhijja fi baladikum haza a wannan gari naku garin Makka to kamar yanda wannan gari wato wannan rana rana ce mai alfarma ranar sallah sannan muna wata mai alfarma watan Zulhijja sannan muna guri mai alfarma to kamar yanda wannan yake haram akan ku to haka jininku da dukiyoyinku da mutuncinku yake haramun a tsakaninku to kaga sai manzo Allah ya jaddada wannan haramcin na wannan watannin ka shaharikum fi shaharikum haza sai ya jaddada alfarmar wa'annan watannin da haka suke ganin kaga wannan ya nuna ashe a ba a shafe hukuncin wannan alfarma ta wannan duk da waɗancan suna ganin a ai maganan alfarma ake yi alfarmar watannin tana nan amma yakin dai an halatta shi da sauransu daga dai malamai sun yi maganganu akan wannan daga ni na fi ganin cewa har yanzu haramcin yana nan baya halatta a fadawa kafire da yaki a cikin waɗannan watanni amma su idan an ga suna shiri na su fado wa musulmi ko kuma sun fado musu din to ya halatta a tinkare su dan a kare dan a kare daula ta musulunci an gane wannan sana anan kuma za mu fahimci cewa zunubi yakan kasu gida biyu zunubi iri biyu ne akwai sagair akwai kaba'ir na Allah ce qul qitalun fihi kabir kaga ashe akwai kaba'ir akwai sagair sannan kuma kowanne daga cikin biyun yana da matakansa cikin sagair din ma wani yafi wani cikin kaba'ir din ma wani yafi wani shi yasa manzo Allah a hadisi yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin kuna son in ba ku labarin mafi girman zunubi yake tambayar sahabbai hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Abi Bakara an abihi kuna son in ba ku labarin bi akbaril kaba'ir mafi girman kaba'ir shi cikin kaba'iran ma wani yafi wani wani yafi wani dan haka menene iyakar zunubai kaba'ir ya zamu yi mu gane wannan kabira ce wannan sagira ne malamai sun yi maganganu akan wannan daga cikin malamai akwai wanda suke ganin kaba'ir zunubai kaba'ir sanannu ne kididdigaggu ne kuma sanannu ne da haka malaman da suke da wannan ra'ayin suka tafi suna bibiyar nassoshi wanda manzon Allah yace hadha minal kaba'ir duk zunubin da annabi yace masa wannan kabira ne sai su lissafa shi a cikin kaba'ir da haka suka kididdiga wasu adadi na zunubai suka ce wa'annan su ne kaba'ir sauran kuma su ne sagair haka wasu malamin suka yi suka nuna cewa kaba'ir din sanannu ne kididdigaggu ne wasu kuma daga cikin malamai suka ce a su kaba'ir an iyakance su ne da wata sifa ba iyakance su da wani adadi ba, an ba su wani dabit ne da yake hada su gaba daya. An gane ba wai zunubai bane muayyana a ce haza kabira, haza haza, wannan kabira ce, wannan kabira ce, ko hazihi kabira wa hazihi kabira, ba haka aka yi musu ba. Dabit akwai wani dabit, wata kaida, duk zunubin da ya cika ta ya shiga cikin kabair. Kun gane wannan? Akwai wata kaida da suka aje, wani dabit da suka aje anan, duk zunubin da ya cika ta to ya shiga cikin kabair. To shi kansu dawabit din kuma sai suka yi maganganu akai, suka samu sabani akai, wani dawabit ne ko wani dabit ne idan zunubi ya cika shi ya zama kabira. Wasu daga suke suka ce kullu zambin lu'ina fihi lu'ina fa'iluhu fa huwa kabir, dukkan zunubin da aka la'anci wanda yayin shi fa huwa kabiratun, wannan ya zama kabira. Duk zunubin da aka ce Allah ya la'anci ko manzo Allah ya la'anci wanda yayi kaza, ya zama kabair. Wannan babu su din suka aje. Wasu kuma suka zo suka ce a kullu zambin fihi haddun fi dunya fa huwa kabiratun, dukkan zunubin da aka aje masa wani haddi a duniya, aka ce in kai a yanke maka hannu ko a jefe ka ko a yi maka bulala, to ya zama kabira. Wasu kuma suka ce kullu zambin fihi wa'idun fil akhirah fa huwa kabiratun, dukkan zunubin da aka aje wani alƙawarin azaba ga wanda yayi shi a lahira ya zama kabira. To wanda yayi shi walahu azabun shadid, walahu azabun alim, walahu kaza jazaohu jahannama, duk zunubin da aka faɗi wani wato wa'idi ga wanda yayi shi a lahira, to ya shiga cikin kabair. Sai dai Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da yazo ya bibi wa'innan maganganun, to a cikin wasu daga cikin maganganun su sai ke cewa innal kabirata kullu ma rattaba alayhi uqubatun khassa, kabira shine dukkan zunubin da aka rattaba masa wata uquba kebantacciya da ta shafe shi shi kadai, to ya shiga cikin kabair. Sawa'un la'anar ce ko hushi ne, yace sawa'un kanat la'ana aw ghadban aw haddan fi dunya aw nafiya imanin aw tabarru'an minhu aw ghayr zalik, matakar zunubin an ajje masa wata uquba khassa, kamar a ce Allah an ci wanda yayi ko ayi hushi da wanda yayi, ko kuma wanda yayi a jefe shi ayi masa haddi kaza, ko a kore masa imani a ce la yu'minu man fa'ala kaza, wanda yayi kaza ko wallahi la yu'min, wallahi ba mu'mini bane wanda yayi kaza, aw tabarru'an minhu, a ce annabi ya barranta ko Allah ya barranta daga wanda ya aikata kaza da sauran abubuwan da ya kamata haka, to wannan zunubi ya zama kabira. Da haka kenan, da wannan sai mu fahimci cewa shi zunubi idan aka ce karka, wato shi kaba'ir idan aka ambaci wani wata uquba khassa, to wannan zunubin ya zama kabira. Duk zunubin da aka ambata masa wata uquba khassa, to shikenan ya zama kabira. Shi kuma sauran zunubai wanda ake kiran su saga'ir, shine idan aka ce karka yi kaza, ko aka ce kaza haramun ne, ko abin da ya kama da haka, ba tare da an sanya wata uquba khassa game da wannan zunubin ba, to shi kuma ya zama sagira, ya shiga cikin saga'ir. Mun gane wannan? Da haka sai ya kasance kaba'ir din, kamar misali muka dauki al-ghashu, kaga wannan za mu sahi cikin kaba'ir, domin me? Saboda an rattaba masa wata uquba khassa, wanda shine bara'ar manzon Allah da yace, manzon Allah yana cewa man ghasha fa laysa minni, dukkan wanda yayi al-ghashu, wanda yayi al-ghashu baya tare da ni. Kaga manzon Allah yayi bara'a da mai aikata al-ghashu. Al-ghashu shine boye aibin haja, wato hajar ka tana da aibi, abin sayarwanka, kayan sayarwa, kadaranka ta sayarwa tana da aibi, amma sai ka boye mata aibin ta, ka saida ta tare da aibi alhali wanda ya saya bai sani ba, wannan al-ghashu ne. To manzo Allah ya ce duk wanda yake yin wannan baya tare da ni, to wannan kabira ya zama kabira min al-kaba'ir. Imam Muslim ya rawaito hadisin daga Abi Huraira, ko kuma kasancewar dan adam baya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa, shi ma wannan kabira ne, domin an rattaba uquba khassa akansa. Annabi ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, annabi ce ɗayan ku ba zai yi imani ba, kaga an kore masa imani, har sai idan ya so wa dan uwansa abin da yake so ma kansa. To wannan kore masa imanin da aka yi, sai ya sanya wannan zunubi cikin kaba'ir. Ashe idan ka zamo kai kanka kawai kake so, ramin kura daga ke sai ayyanki, kai kanka kawai ka sani, irin masu cewa jifa in ta wuce kaina ta fada kan kowa, to wannan ba shi da imani. Annabi ya kore masa imani dan a nuna wannan zunubi ne. Cikar imani shine ka so wa ƴan uwanka musulmi abin da kake so wa kanka, ko kuma ki musu abin da kake kima kansu, kake kima kanka. Haka mutunan da baya karrama makocinsa, rashin karrama makoci shi ma menene kabira ce minal kaba'ir madalla ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu duk wanda ya kasance yayi imani da Allah da kuma ranar lahira to ya girmama makocinsa to ya zama baya girmama makocin kaga ya aikata kabira shi ma wannan hadisin bukhari ya fitar da shi daga abi shuraih da kuma abu al-adawi da kuma muslim daga abi huraira haka kuma wato ainihin yin ta'addanci akan makoci shi kuma yafi wannan ma zama kabira kai wa makocinka wani ta'addanci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min suka ce wa man ya rasulullahi yace allazi la ya'manu jaruhu bawaqi'ahu yace wallahi bai da imani wallahi bai da imani har so uku sahabbai suka ce wane ne yace wanda makocinsa bai aminta daga sharrinsa ba to shi ma wannan ya shiga cikin kaba'ir zunub imam ahmad ya fitar da wannan hadisin daga abi huraira muslim ma ya fitar da ainihin kwatankwacinsa to kaga wannan ya nuna ashe kaba'ir zunub sune wanda suke da dawabit wannan dawabit din ya zama an rattaba wata ukuba khassa akan wannan zunubin tun a duniya ko kuma wata ukuba da za a yi masa a lahira a yi masa alƙawarin ukuba a lahira to ya shiga daga cikin kaba'ir amma su kaba'ir din kamar da muka faɗa da su sagair din akwai suna da fifiko wani yafi wani wani yafi wani cikin kaba'ir din da kuma cikin sagair misali bangaren kaba'ir yan fashi da makami zunubin su baya zama ɗaya da barawo dan fashi da makami shine wanda zai tare ka a hanya ko ya tare ka a hanya ko ya kashe kai kwaci dukiyar ko ya yi maka dukan tsiya ko ya ji maka ciwo ya kwaci dukiyar ya gudu qutta'ut tariq kaga wannan ba ɗaya bane da barawo da zai sadado sai kai bacci ko ya haura katanga ya sata ya gudu yasa shi wancan aka ce sakamakon sa in an kama shi a tsire shi ko a yanke hannu da kafa ko a sa shi kasar rai da rai amma shi barawo sai aka ce a yanke hannu har da yake aka ce a yanke hannu da kafa yan hannun dama kafar hagu kaga ukubar wancan ta fita wannan dan laifin sa yafi wannan girma dan haka yaki a cikin watanni masu alfarma yana daga cikin kaba'ir Allah yace qul qitalun fihi kabirun da nassin wannan ayar yaki a cikin watanni masu alfarma zunubi babban zunubi ne Allah yake wasaddun an sabilillah nan wasaddun an sabilillah jumla ce musta'anifa da abin da ya biyo bayan ta wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidul haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah wannan jumlar musta'anifa ce ba ta da alaka da abin nan da na baya ba a dashi bace akan jumlar baya kira in ka zo fassara sai ka ce wasaddun an sabilillah mu koro daga farko yas'alunaka an ash-shahril haram qitalin fi suna tambayar ka dangance da watanni masu alfarma hukuncin yaki a ciki Allah yake qul qitalun fihi kabir kace yaki a cikin su babban laifi ne wasaddun an sabilillah amma toshe mutane daga bin hanyar Allah wa kufrun bihi da kafircewa Allah wal masjidil haram da kafircewa masallaci mai alfarma ko toshe mutane daga masallaci mai alfarma wa ikhraju ahlihi minhu akbar da kuma fitar da mutanansa daga cikin sa shi masallacin mai alfarma akbaru indallah shine mafi girma a wajen Allah kaga wannan jumlar mai zaman mai tsulace mai zaman kanta ta zo ne li bayani anna ma fa'alahu ha'ula'i al-kuffar min as-sadd an sabilillahi wal kufr bihi wal masjid al-haram ukhraj ahli minhu akbar indallah ta zo dan tayi bayanin cewa yaki a cikin wa'annan watanni laifi ne amma abinda wa'annan kafiran su suka aikata wanda suka manta da shi laifi da bahaushe yake cewa tudu ne sai ka take naka ka hango na wani laifufukan da suka aikata sai Allah ya ambaci guda hudu kacal cikin laifufukan su yace saddun ansab wa saddun ansabilillah amma toshe mutane daga bin hanyar Allah da ku kafire kuke yi wa kufrun bihi da kafircewa Allah wal masjidil haram da masallaci mai alfarma da kuke hana azo ayi ibada ko kafircewa masallaci mai alfarma wa ikhraj ahlihi wa ikhraj ahlihi minhu akbar indallah mutanansa da kuka kora daga ciki wayannan abubuwan guda hudu shine mafi girma a wajen Allah fiye da yaki a cikin watanni masu alfarma an gane wayannan abubuwa ne guda hudu Allah ta'ala ya ambata a cikin wannan jumla da muka karanta wanda mushrikai suka aikata wanda kuma suka manta da shi suka dawo suna zargin musulmi akan abin da suka yi bisa kuskure amma su sun manta da wayannan manya-manyan laifuffuka nasu da suka aikata da Allah yace wasaddun lafazin saddun anan yana iya waye kasance wato tana kasancewa min al-fi'lil lazim wasaddum sai zama daga min al-fi'lil lazim ne ay sadduhum anfusuhum an al-masjidil haram wa sadduhum anfusuhum an sabilillah abinda su kafirai suka yi na kange kansu daga bin hanyar Allah a gane sun toshe kansu sun kange kansu dan sai zama fi irin lazim ne mana su kafiran sun kange kansu daga bin hanyar Allah sun kibin dokar Allah sun kafircewa Allah sannan kuma yana halatta ya zama fi illa mutaaddi sai ya zama sadduhum ghayruhum an al-masjidil haram an sabilillah abinda suka yi na toshe wasun su daga me daga bin hanyar Allah dukkanin al'amuran guda biyu mushrikai sun aikata shi duka biyu sun hana wa kansu bin hanyar Allah sannan kuma sun hana ma wasun su su bi hanyar Allah dukkanin su saddun ne an sabilillah abinda ake nufi da sabilillah ay tariquhu al-musilu ilay hanyar Allah da take kai mutun zuwa ga Allah me ce hanyar Allah in shi da tashri'uhu abinda Allah ya shar'anta abinda Allah ya shar'anta shi da sabilillah so sun toshe mutane daga bin hanyar Allah ma'ana daga bin shari'ar Allah anan zamu fahimci cewa shi as-saddu an sabilillah a'zamu min al-qitali fi al-ashhur al-hurum toshe mutane daga bin hanyar Allah ko ka toshe kanka kai ka ki bin hanyar Allah ko kuma ka hana ma wani bin hanyar Allah zulubin sa girman sa yafi yin yaki a cikin watanni masu alfarma dan Allah yace wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidul haram wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah sanan ta'iwa ya zama wa'innan zulubin gaba daya in ka tattara su hudun su ne zasu zama akbaru indallahi min al-qitali fi shahr al-haram su hudun in ka hada su zulubin su hudun yafi girma fiye da yaki a cikin wata mai alfarma malamai kuma sun fi karfafa cewa kowanne daya daga ciki wa'innan guda hudu saddu an sabilillahi din kafir cewa Allah da kuma toshe mutane daga masallaci mai alfarma da fitar da mutanen sa daga ciki kowanne guda daya daga ciki akbaru zulubin sa yafi girma fiye da yaki a cikin wata mai alfarma nan kaga ana mayar musu da martani ne akan ku ga laifin ku kun manta da shi kun dai wato kun rantsa ido kun zo kuna zargin musulmi akan abin da suka aikata alhali kuma bisa kuskure ne wannan kuma shine dabi'ar mutane mutun zaka ga ya manta laifin sa na wani yake hango wannan shine dabi'a da yawa daga cikin yadan hatta cikin musulmi kaga kada laifi kurakurai manya manya laifuffuka ga sunan wasu ma a fili amma kai baka ganin naka sai na wani kake hangowa kai wani aikin alkhairi ma zai amma kuma ya zama abin zargi kaga wannan ba karamin matsala bace anan ana nuna cewa mafi girman zanubai mafi girman zanubi shine toshe mutane daga bin hanyar Allah wannan shine mafi girman zanubi toshe mutun daga bin hanyar Allah yana daga cikin mafi girman zanubai domin dukkan wanda ya toshe mutane daga wani aikin alkhairi ko ya toshe wani daga aikata wani aikin alkhairi to ya shiga daga cikin masu saddu an sabilillah kaga wani zai aiki alkhairi ka hana ko da alhazai ne masu taimakon mutane kaga yana mana yana ta taimako sai ka zo ka hana shi kace ai mutane ba a biye musu ka daina ba su gobe ma dawowa za su to kai saddu an sabilillah ko babban laifi ne shi yasa saddun wani yafi wani wanda ya toshe mutane daga imani bai zama ɗaya daga wanda ya toshe mutane daga wani abu na nafila ko wani abu ba kaga shi wajen saddun ma wani yafi wani dan haka abinda mushrikai suka yi na toshe mutane daga imani suka hanawa suke hanawa mutane imani in kai imani ai ta'azabtar da kai dan haka wani sai ya tsorata ya kiyin imanin nan gudun haka wannan kaga shine babban laifi dan haka a wajen saddun toshe mutane daga bin hanyar Allah to ka toshe mutane daga imani ka hana su yin imani wannan zunubin sa yafi girma fiye da wanda ya toshe mutane ya tare su ya hana su aikata wani abu na tadawi wannan kaga yana da sassauci amma kuma kowannen sa laifi ne kowannen sa laifi ne dukkan biyun kowanne laifi ne da wanda ya toshe mutane daga imani to nashi yafi girma da wanda ya hana mutane aikata koda nafila ne ka hana wa mutane to ka shiga daga cikin su dan haka annahyu anil ma'ruf min sifatil munafiqin hana wa mutane aikata alkhairi yana daga cikin siffofin munafiki haka suke ya amuruna bil munkari wa yanhauna anil ma'ruf horo suke yi da abin da yake mara kyau sannan kuma su yi umarni da abin da yake mara kyau su hana abin da yake ma'ruf ne mai kyau dan haka ashe in har zaka ga mutun ya aikata alkhairi ko yana son ya aikata alkhairi ka hana shi wannan ba karamin laifi bane kuma sifa ce ta munafirci to sai Allah ya lissafa musu abu daya gashi wasaddun an sabilillah amma toshe mutane daga bin hanyar Allah sannan yace wa kufrun bihi da kafircewa Allah zamu zo mu ji darasin mu mai zuwa insha Allah bayani akan me kufrun bihi wal masjidul haram da shi kansa masjidul haram din wa ikhraju ahlihi da korar mutane wato masallacin daga cikin sa a kore su kamar yadda aka tilasa annabi ya bar garin sa wannan akbaru indallah zulubin sa yafi girma a wajen Allah in mun zo insha Allah sai mu tashi daga kan wannan gabar da fatan abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada kurakure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi